Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma tushen arziki.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Yayin da damuna ta yi nisa sosai, wasu manoma a jihar Sokoto sun ce bana an samu ruwan sama yadda ya kamata da yanayi mai kyau. Sai dai farashin kayan abinci ya yi tashin goron zabi sakamakon annobar cutar coronavirus da rashin tsaro da ya hana wasu manoma zuwa gonakinsu saboda kada a sace su. A cikin shirin namu na wannan makon, wakilin Muhammad Nasir ya tattauna mana da manoma da kuma masu sayan kayan abinci domin jin dalilan da ya sa farashin ya tashi.
To, a halin yanzu ina cikin yankin Dundaye, gidan Maji, kuma Allah ya sa na samu ganin Bashiru mai anguwa wanda za mu ji da bakin sa yadda suka ga damana bina da kuma irin fatar da ake da ita.
Assalamu alaikum. Sunana mai anguwan gidan Maji, nan kasar Dundaye, rikon sarkin Adar. Mun yi godiya ga damanar bana, mun gode Allah madaukakin sarki da ya gwana mana rana, kuma mun ji daɗi, kuma abinci alhamdulillah da mana alhamdulillah. Allah ya samu albarka, gero da komai mun samu, gurgudu Allah sun ga alamar za a samu insha Allah. Iyaka wadda Allah ya gwana mana, mun same shi Allah ya sa rabin mana, shi kai mana shi lahiya ya sa rabin mana don sun da kawai annabinka Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma a cikin harama shi kuma mun samu matsala wadda ta taho gare mu, taɓan ruwa, mun sa shinkahi na rani, mun yi waci kuma sosai sosai, kuma Allah ya kadar Allah ya kawo matsaloli, ni da kaina ina daga cikin su waɗanda insha Allah in don buhun da ya kai 30 doya narke min cikin ruwa din. Yanzu kuma mutane da yawa akwai iri na har mai 150-60 akwai na kasar Dundaye.
Tumango, akwai wani abu da ba a saba gani ba kamar shekarun da aka hito baya, duk aka ga alamun abinci ko ince da mana ta fadi abincin da aka suwa ana samun farashin shi ya sauka, amma bana gashi har yanzu farashin bai sauka ba. Ko akwai kila wani abu da ka gani ya kawo haka?
To, abin da ya kawo haka al'amari na daga Ubangiji ya taho, saboda shekara duk an haka irin haka haƙi sun fara zagakai haka. Misali ƙumshi ma in sun fara zagaya insha Allah haƙi za su haɗi. Waɗanda an mawarata gare mu suna iya wanda ka sussukawa sai ya buɗa, in suna tsada suna 200 haka 400 sai ya maishe su 200 ko 300. To, bana ba mu samu haka nan ƙware ba, amma alhamdulillah duk da haka nan wasu na sun fara.
Sunana Usman Ibrahim Augi ne, manomi ne kuma ma'aikacin gwamnati.
Ya za ka bayyana yadda damanar bana ta zo, wani irin alamu aka gani dangane da abincin da aka noma idan aka kutanta da shekarun da suka gabata?
To, a hakikanin gaskiya damanar bana sai dai mu ce alhamdulillah, don akwai alamun kyautatuwa na yanayin abincin da muke fatar za a samu insha Allah, saboda an samu ruwan sama kuma an samu yanayi mai kyau. Wannan muna hasashen cewa in Allah ya nufa, idan lokaci yayi da yake ma wasu sun fara girbi, muna sa ran cewa abinci zai samu fiye da sauran shekarun da suka gabata.
Da yake shekaru da dama idan aka kai wannan lokaci an fara girbi, gero ne ko makamantan haka, abincin da aka suwa ana sa ran farashi ne dan sauka saboda sabo ya fara shigowa. Ya yanayin shi a wannan shekaran?
To, gaskiya wannan shekaran akwai bambanci. Bambanci kuwa ya samu asali ne saboda wasu matsaloli wanda su suka kawo cewa ko da an samu abincin a wannan shekaran yana da wuya ya zan cewa abincin ya wadatu ko farashin shi ya sauka. Misali, na farko za ka ga cewa akwai karancin abinci a wannan shekaran bisa ga sauran shekaru, domin abincin da aka noma a shekarun baya, wannan matsala ta annobar coronavirus ta sa mutane sun kasa fita su yi noma ga rani da damina. So, an cinye abincin da ke cikin rumbunan ajiya, sannan wannan da muke tsammanin zai shigo, ko da ya shigo ba wani dogon tasiri zai ba, because har yanzu mutane na cikin yunwa. So, wannan yana ɗaya daga cikin dalili. Dalili na biyu shi kuma shi ne ɓangaren gwamnati. Alhaƙiƙanin gaskiya a shekarun baya mun san cewa gwamnati tana iya ƙoƙarinta, ko a wannan lokacin mun san gwamnati ta yi nata, amma ƙoƙarin da gwamnati suke yi bai wadatar yadda manoma za su samu sauƙi wajen takin zamani, maganin feshi, maganin ƙwari da sauransu. Akwai manomi ya 70,000 misali a ƙaramar hukuma, sai ka tarar wanda zai samu tallafin gwamnati bai kai mutum 10,000 ba. So, yaya ake tunanin a samu abinci wadatacce? Wannan kaga zai kawo illa. Na uku, wannan matsalar ƙwari kamar yadda na faɗa a cikin dalili na biyu ta fara illa a cikin wannan shekarar, mun samu rahotanni akwai kananan hukumomin da kwari za su zo su cinye abincin gona tun da nina ba wannan ma kaga zai ba manoma tsoro cewa abin da suke tunanin su san ba za su same shi ba kuma wannan yayi tasiri kwarai ga sa abinci a halin da ake ciki ana tunanin muna cikin kaka amma abincin ya kasa sauka a irin farashin da yake a cikin rani wannan kaga akwai matsala akwai kuma rashin tsaro wanda kowa ya san kasan nan irin halin da muke ciki especially a arewacin Najeriya kowa ya ga manoma sun kasa isa gonakin su because aka iske ga gonakin nan daji bila alalan amma mutane ba za su iya fita su yi noma ba suna tsoron karkaje wajen libira abin da ka ci ka rasa rayuwarka
masu sauraro anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu taimakon gobe za ku ji mu dauke da cigaban shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyin su kuma wakilin Muhammad Nasir sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen hada mana sauti Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
mu manta baya shine cire mu